Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 3 ga watan Fabrairu a babin rahotanni za a ji cewa kasar Ghana ana zargin sojoji da kashe wasu mutane 10 a garin Baku na yankin Upper East mai fama da rigingimu
Daya daga cikin iyalan da suka rasa rayukansu ya ce mutanen da aka tura garin Bako domin kare rayuka da dukiyoyin al'ummar Bako su ne mutanen da suke kashe al'ummar mu
a jamhuriyar Niger kuma ƴan asalin Najeriya da ke kasuwanci musamman ma a yankin Agadez na ci gaba da kokawa kan yadda rashin wadatar da sabbin takardun kudin naira ke shafar kasuwancin su da rayuwarsu a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan yanayoyin jihohin Najeriya da kuma nasabarsu da zaben kasar da ke tafe yau muna haskaka muku jihar Borno kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan akan rabon gidajen sauro a ga jama'a a sassan Kamaru muna kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga zahar da labaran duniya
sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci a yau juma'a shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugabannin kasashen Turai a birnin Kyiv shugaban na fatan samun alƙawarin gaggauta shigar da kasarsa cikin tarayyar Turai tare da sanya ƙarin takunkumi kan Russia a taron sai dai manazarta na ganin cewa da alama fatan nasa na neman gaggauta shigar da kasarsa cikin kungiyar ta EU abu ne ba mai yiwuwa ba duk da kungiyar tarayyar Turai na goyen bayan Ukraine amma bata nuna wata alama da ke nuna cewa a shirye take ta hanzarta aiwatar da burin Ukraine na zama member ta ba Gabannin taron na yau Juma'a Zelensky ya gana da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen A cikin jawabinsa na yau da kullun Zelensky ya godewa Ursula von der Leyen tare da takwarorinta da sauran kasashen kawayen Ukraine da ke tarayyar Turai saboda goyen bayan su kan haɗin kai da kuma kare kasarsa da al'ummarta A yau Juma'a China tace tana kokarin tantance rahoton da Amurka ta fitar na cewa wani katon balanbalan na China na leken asiri yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Mao Ning ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da bincike sannan kasar ta buƙaci a kwantar da hankali har sai gaskiya ta bayyana. Mao Ning tace China ƙasa ce mai daraja doka. Kuma tana bin dokokin kasa da kasa tace ba mu da niyyar keta hurumin kasa ko sararin samaniyar wata kasa mai cin gashin kanta a jiya Alhamis ne jami'an Amurka suka ce wani balanbalan na leken asiri kuma da ake zargin na kasar China ne wanda ya kwashe kwanaki yana shawagi a sararin samaniyar Amurka to ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Papa Roma Francis ya kammala ziyararsa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a yau Juma'a inda ya nufi makwabciyarta Sudan ta Kudu kasar da ke fafutukar shawo kan rikice-rikice na shekaru da dama da kuma fama da talauci a jajiberin isarsa kasar wani lamari da ke nuna irin girman matsalolin da kasar ke fuskanta ya faru lokacin da aka kashe mutane 27 a jihar Central Equatoria wani rikici da ya barke tsakanin makiyaya da kuma wasu mayakan sa kai na yankin Papa Roman ya isa Sudan ta Kudu ne a yau Juma'a daga makwabciyarta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tare da fatan zai gudanar da shirin zaman lafiya da kuma nufin kawo ƙarshen rikicin da aka shafe shekaru 10 ana gwabzawa wanda galibinsa na kabilanci ne da yayi sanadiyar mutuwar dubban mutane da ɗaruruwan mutane A yau Juma'a Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya ce dole ne gwamnati ta amince da sharuɗan tallafi na asusun ba da lamuni na duniya IMF wanda ya ce sun wuce tunani Tawagar asusun bada lamuni na duniya ta sauka a Pakistan a ranar Talata da ta gabata domin tattaunawar ƙarshe don farfado da muhimman taimakon kuɗi da ya tsaya cik na tsawon watanni. Gwamnatin ƙasar ta yi watsi da shawarar ƙarin haraji da kuma rage tallafin da ƙungiyar IMF ta nema saboda fargabar zabukan da za a yi a watan Oktoba. Ba zan yi cikakken bayani ba, amma kawai zan ce kalubalen tattalin arzikin mu suna da girma. Sharuɗan da IMF ta sanya sun wuce tunani, amma dole ne mu amince da sharuɗan, in ji Sharif a wani jawabi ta gidan talabijin. Tattalin arzikin Pakistan na cikin tsaka mai wuya a yayin da take kokarin biyan bashi mai yawa daga kasashen waje, yayin da kasar ke cikin rudanin siyasa da tabarbarewar tsaro. A yau Juma'a ne aka yankewa wani tsohon dan siyasar Koriya ta Kudu Cho Kok hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari bisa samun sa da laifin yin jabin takardu don sauƙaƙa shigar ƴaƴansa makaranta, lamarin da ya ƙara dagularin rabuwar kawuna a siyasance yayin da yawancin matasa masu kada ƙuri'a suke nuna takaicin su. Farfesan da ya suna a fannin shari'a Cho ya kasance babban mataimaki ga tsohon shugaban kasar Moon Jae-in, kuma ya yi aiki a matsayin ministan shari'a na ɗan lokaci kafin ya yi murabus. An tuhume shi da laifuka guda 12 da suka hada da cin hanci da rashawa da damfara a ƙarshen shekarar 2019.
To Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji a Ghana, ana zargin sojoji da kashe mutane 10 a garin Baku na yankin Upper East mai fama da rigingimu. Amma sojojin na cewa su dai da wasu masu dauke da makami ne suka yi arangama. Daga Akra ga Hawa Abdul Karim da cikakken rahoton.
Fadan kabilanci da yake cinyewa a garin Bako da ke arewa maso gabashin kasar Ghana ya yi sanadiyar mutuwar farar hula 10. Mutanen garin Bako suna zargin sojoji da suka tafi raba fadan kabilanci a garin da kisan ƴan farar hula, wanda saboda kasancewar su musulmai tun aka ba da gawawwakin su domin binne su kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Iyalan waɗanda suka mutu sun kira ga gwamnati da ta tabbatar da adalci saboda an kashe musu iyalai ba bisa ka'ida ba. Ɗaya daga cikin iyalan da suka rasa rayukansu ya ce mutanen da aka tura garin Bako domin kare rayuka da dukiyoyin al'ummar Bako su ne mutanen da suke tashi al'ummar mu. Sun kashe mu na mutane 8 waɗanda suke bakin aikin su. An rabu wata mata a kafada. Yayin da muke magana a yanzu an ce mini suna kasuwa suna korar mata ɗan kasuwa. Ba san aikin soja a kasuwa ba. Muna son sanin wanda ya bada izini a harbe mu. Kashin da ya shafi dukkanin bangarori biyu dake fada kuma dukkanin mu mun shigar da kara. Don haka mu ɗan kabilar kusasa muna neman a yi mana adalci cikin gaggawa. A bangaren sojojin Ghana sun musanta zargin kisan farar hula 10. Sun bayyana a wata wasika da suka fitar cewa mutum 6 da suka kashe dukkanin su na dauke da makamai. Ministan yankin kuma Stephen Yakubu ya ce wannan yakin Bako da yake cinyewa muna iya kokarin mu don ganin an zauna lafiya a garin. Muna tare da ministan cikin gida, ministan tsaro, shugaban soja, shugaban ƴan sandan Ghana da masu ruwa da tsakiya harkar tsaro domin mu tattauna kan yadda za a kawo zaman lafiya a garin Bako. Akwai mamaki yadda lamarin ke ƙara ta'azzara kuma muna ganin akwai manyan laifuka a ciki da siyasa waɗanda suke da tasu manufar da ba sa so a kawo ƙarshen yakin. Zan dau wannan damar in yi kira da a zauna lafiya a garin Bako saboda garin Bako yana murƙushewa. Ministan yankin Bako ya ƙara da cewa tattaunawa mu shine mu gana da bangarori biyu ta yadda za mu kawo ƙarshen yakin Bako. Babban abin tashin hankali shine yadda kungiyar jihadi ke dafa wajen iyakan Ghana wadda akwai yiwuwar sun kusa shigowa Ghana ta garin Bako. Sannan ga halin da Bako ke ciki. Tuni dai muka yi kokarin jin ta bakin rundunar soja bayan fitar da wasikar musanta kisar farar hula 10 da kuma jami'an ƴan sanda, amma abin ya ci tsira. Hawa Abdul Karim Yaufaniya, muryar Amurka Accra, Ghana.
To gaida Hawa. Daga Ghana kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda ƴan Najeriya da ke harkokin kasuwanci a yankin Agadez da kewaye ke ci gaba da kokawa kan yadda rashin wadatar sabbin kudaden takardar naira ke gurgunta musu kasuwanci da sauran harkokin rayuwa. Hamid Mahmud, gare ka.
yayin da ya rage kasa da sati guda wa'adin da babban bankin Najeriya CBN ya gindaya wa duk wani mai tsofaffin kuɗin naira da ya sauya su da sababbin takardun naira daga ranar 10 ga wannan watan na Fabrairu. Ɗan kasuwar Najeriya da matsin tattalin arziki da faduwar darajar nairar ya sayya suka baro kasar su don gudanar da harkokin kasuwancin su a Niger. Sun ce matakin babban bankin na neman durkusar da su.
Ni ne Isiaku Garba ɗan Najeriya mazaunin Agadas jihar Kano ramar hukumar Dawakin Kudu. Kasuwancin mu ya riga an dakushe mana shi. Tunda mu muna kasuwancin mu ana Agadar idan ka dan tura da sakon kudin ka ambuwa in an je ba ka masu ga hannu sai a ce sai cikin account account kuma an tura ma daga nan sai i kwana da kwanaki ma kudi ba su yi da shiga ba ka tafi kasuwa ka sai kayayyakin ka shiga ba da sana'a an hana ka sai dai a baka na batarwa mun dingine mun tattara mun bawa Allah kawai sai abin da Allah yi to kasuwa ba ta tafiya
yayin da ɗan kasuwar Najeriya suka shiga Agadas ya ƙara ta'azzara bayan da suke fuskantar matsala wajen kasa aiki wa iyalansu sabbin takardun naira domin gudanar da al'amuran su na yau da kullum Hassan Abdul Aziz wani ɗan Najeriya ne dake harkokin kasuwancin shi a Agadez
mu a bangaren sana'ar mu gaba ɗaya abu ya dabe bai ba yanna za a yi tafi daidai mun kasa tura kuma an mun tura kuɗin ma ba zai je ba ciryar ma ta gagara mu kenan a cikin tunani ya zamu yi abun ma ya huce memorin mu iyalan mu suna bukata
karancin sabbin takardun na naira ya sanya ɗan kasuwar fargaba bayan da masu harkar canji a Niger suka daina karɓar duk wata tsohuwar takardar naira tun wa'adin da babban banki ya baiwa ɗan Najeriya bai kare ba Muhammad Lawali Zangi ina wani ɗan Najeriya ne dake kasuwanci a Agadez
canjin kuɗi yayi mana illa kwarai da gaske saboda matsalar yanzu nan in ma ka zo kai sana'ar da ka kawo ka saida in ka samu kuɗi to kuɗin sun zama gare ka kamar ba su da amfani saboda in ka tashi bukatar su kai amfani da su a gidanka to a gaskiya sai hankalinka ya tashi in ka tura yanzu cin wanda zaka tura je hawlayin banki sai i shafe awa 2 zuwa 3 ina tsaye bai samu kuɗi ba kuma kana so kai bukata gaskiya lokacin da ka ƙara bi isa ba yayi kada kuma shi wannan lokaci ma za ka ƙara to abu ya zama dai kaman gaba kura baya da musa ita kasuwa nan ta Agadez gaskiya hanjin gina domin ba ta da amfani
da yawa daga cikin ɗan Najeriya dake kasuwanci a Agadez basu mallaki account ɗin bankuna ba lamarin da suke ganin babbar illa ce a gare su inji Abdulsalam Abdul Aziz wani ɗan Najeriya dake harkokin sa a Agadez
mu account ɗin ba mu san shi ba mu amfani da shi ba mu san shi ba kawai a ba mu kuɗi ne amfani da shi a hannu shine zamu ji dadin rayuwa Agadez ina kasuwa ne ta turkuɗi saboda wannan rashin kuɗi yanzu abinda iyalin mu ma su ci mun tura kuɗi sun zama lambobi kuɗi hannu kaga ai ba magana sai fa maga ta an ki karba saboda san gida ba naira naira babu ita a daure a fito mana da naira
Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
gaida Hamid daga Niger kuma bari mu ketara Najeriya inda a ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar dake tafi yau muna jihar Borno
kalaka kamar kuka kuri arkayin ka karike maka munga ita za ta cece ka kalaka kamar kuka
yan zababukan Najeriya ne gama gari ke cike da karatuwa tsarin Najeriya hukumar zabe mai zaman kanta ce a shirye take da gudanar da zikirin zababukan ana kuma tsaran za gudanar zaben kunnoni na yan majalisu a ranar 11 ga watan Maris din shekarar 2023 hukumar tambayi Hajiya Zanzan Abbas da daga cikin matan ta nuna sha'awar sa na tsayawa takarar mataimakin gwamna a jihar Borno gaggashin inuwar jami'ar ADP ko menene ba ta sha'awar tsayawa takarar
eh to abin da ya mana karfin gwiwa shine gaskiya mu ma duk wani abin siyasa da ake yi ba a damawa da mu shi ya bani karfin gwiwar da na tsaya takara tun 2007
To ko shin menene bukatun yan Najeriya zababukan da za a gudanar nan gaba da mutanen da za su zaba
ne ba babukar daga Maiduguri idan Allah ya bamu gwamnati nagari da Allah ya maida hankali akan matasa marasa abin yi kuma da yan kasuwa wanda suke da ƙananan ƙarfi yana da kyau a tallafa musu su makto
sunana Sansani Jiyayya farko shine muna bukatan ilimi saboda matasa su ci gaba da karatu su kamar abubuwa da yanzu yake faruwa na jami'o'i to kaga abubuwa yanzu za su sake dagulewa dan saboda ba kowa zai iya biyan wannan kuɗi da jami'a sai a bayar ba
sunana Modu Zaji ina gyaran satellite da ina wayar na gida to alhamdulillah duk shugaban da Allah ya bamu musu alkhairi ga mu muna so ya dube mu da idan rahama saboda ba komai ba komai ba akwai matasa ire-iren mu marasa abin yi
sunana Aliyu Muhammad gaskiya muna so kamar yadda dai a baya gwamnati ta yi kokari ta tsaya kan abin da ya shafi tsaro to muna so wata gwamnati ma inda Allah ya kafa din Allah ya kafa ta muna bukatar mashi an samu tsaro saboda gaskiya shine babban damuwarmu yanzu tsaro dan idan muka samu tsaron Allah da kaga sai mu ci gaba da dan tafiyar da harkokin mu a nan Maiduguri cikin kwanciyar hankali
halin yanzu dai ana jami'u 18 da suka zai da intakara cikin hadda jami'a mai mulkin jihar Borno wato jami'ar APC
sannan ana zargin wadannan kananan jami'u da cewa idan lokacin zaben ya zo suka sai da takaransu ne ga jami'a mai mulkin hakan yasa na tambayi Alhaji Rufai Mangulo shugaban kungiyar yan takaran gwamnati na jihar Borno kuma zai ce game da wannan
magana idan mutane suka zama biyu uku hudu har fiye da haka kowa ba za su zo daya ba mutane idan suka hadu da yawa duk irin ra'ayinsu daban-daban ne kungiyar da nake shugabanta kungiyar yan takaran gwamnati ban taba jin irin wannan ba daga cikin su amma tun da kai ka faɗa haka wata kila kana da wani hujja kai ni dai ba sani ba a matsayina na shugaban wannan kungiya
na kuma tambayi Alhaji Rufai Mangulo ne daga cikin yan takaran gwamnati na jami'ar Adawa jihar kowanne irin gudunmuwa yake da shi ga al'umman jihar Borno idan har Allah ya sa ya ci zabe
abin da yake zuciya na ba komai bane so nake kasar mu ta Borno yanzu gaban mutun ne wanda yayi rashin lafiya ya baraka amma bai murmure ba abuwa da yawa sauran jihohi sun wuce gaba duri na shine in Allah ya bani gwamnati a jihar mu ta Borno zan inganta harkan ilimi zan inganta harkan kasuwanci zan inganta harkokin tsaro waɗannan kadan daga cikin abubuwa da na lissafa muku su ne suke cikin raina in na zama gwamnati in tabbatar saboda daga jihar mu ta Borno a idon duniya
shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya da shine gwamnati mulkin soja wancan lokaci na 1976 har zuwa kan Professor Babagana Umar Zulum wanda shine ya kasance professor na farko a matsayin gwamnati da ya kasance da wannan mukami
gargashin inuwar jami'ar APC mai mulki
a yanzu dai ana da yan takarar gwamnati guda 13 wanda bisa bayani ya nuna cewa mata suna guda 13 ita ma mace guda ta kasance mataimakar gwamnati a wannan zabe mai zuwa
an dage gilo jihar Borno 1976 da ake da yan takarar gwamnati daban-daban guda 13 da kuma yan takarar majalisun dattawa guda 26 cikin uku da ake bukata kacal yayin da yake da yan majalisun wakilai guda 56 inda guda 10 kadai ake sa ran za su rike jihar Borno yayin da wadanda suka nuna sha'awar su na tsayawa majalisun dokoki guda 192 a cikin su kuma za a zaba guda 28 wanda suna yake sa ran za su walkici kowane ƙananan hukumomi
a yau da jihar Borno na ƙananan hukumomi 27 yare da Borno ta tsakiya Borno ta arewa da kuma Borno ta kudu Haruna Daule Bihu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Latino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo ga yau
to a gaida Haruna kafin mu ci gaba ga wannan sakon
talakawa ga dama zabe yana zuwa dama za ku shugabai himma bai tausayawa al'umma
albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da fadakarwa da muke yi kan zaben daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi siyasa zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu to sai a muna aikin gafara saboda wannan tuntuben yanzu kuma ga shiri na gaba wato shiri na musamman
hukumar lafiya a kasashen huji kamar wadon gwiwa da kungiyar UNICEF da kuma kungiyar UNS ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun shirya wani jadawali na rabon gidajen sauro ga al'umman kasashen huji kamar kyauta kasancewar irin yanayi da ake fama da shi na damuna da ma yadda cilon sauro yake lahanta ɗan adam shugaban hukumar rabon gidan sauran da dama yi ma al'umma allurar rigakafi a bisa da kungiyar kamaru na manyan cutuka da kuma kananan cutuka baba musa ya yi ne karin haske
sauran na gaya muku cewa yau gashi nan kwanshan bayan mu yi na rigakafi na su kolera da na bakon doro na yara ta yanzu gashi nan kuma mun da al'umman mu muna muraba musu gidan sauro domin ko kusan cewa zazzabin da yake zuwan nan in sauro cije ka mu gudu da yake baka sai kina muke raba muku gidan sauro kuma ya kare muku wannan zazzabin din da cizon sauro
to a wannan gidan sauron wato kungiya ce ta baya
wannan kuma ka san duk kuma kun san kungiyar da suke bayarwa kungiyar zaman lafiya na zaman lafiya na duniya
duniya
eh OMS UNICEF duk suna masu rabawa su ba mu cewa mu sauke mu taimaki al'umman mu
to mutane suna karba ko
ha mutane gudu ma suke su karba gudu suke su karba ko mu shige mutum ma odon su ma bi mu wasu ke ba cewa don Allah ku ba mu mun ci ba mu zo gidan ku ba mu zo gidan ku za mu ba kuma ba mu kowa
to na ganka da mutane da yawa kuna ta aiki ne yanzu wannan aikin da kuke yi
eh yanzu wannan aikin da muke yi lissafin da muke nan nawa muka bayar nawa ne suka karba gidaje nawa ne suka samu wannan ne nawa ne ba su samu ba kuma wannan ne kuma ba sa gidan su duk wannan wannan lissafin da muke yi haka nan kafin dai a gama du za mu ba su wannan lissafin da muke yi
to wani kira za ka yi wa al'umma da kuma sauran jama'a na kasar Kamaru baki
ɗaya eh ina kiran al'umma da kuma sauran jama'a na kasar Kamaru gaba ɗaya don Allah su dauka babu wani matsala ciki su dauka ba wani matsala ciki abu ne mai kyau ne na tsoro ne na lafiya ne domin lafiyar jikinka yafi komai
Alhaji Jibrin Malam Hamza shi kuma shugaban shiyoyi uku ne kan rabon gidajen sauran da kuma yi wa al'umma alwalin da ka fi
mutane suna yadda har sun jige kiran yara ma a zo a ba su gidan sauro a halin kuma da suna tsamman ba za a ba su ba amma yanzu su da kansu suke neman ma inda gidan sauro yake suna kiran yara don Allah ku zo ku ba mu sauro gidan sauro saboda cuka ta yayi yawa sauro yana cizon yara da manya yana sa cutattaki da yawa ce yanzu su suke bukatu ma a ringa ba su ba tare da cewon an bi su ba masu suke biyo masu sayar masu bayarwa din daga sun ga wucewan su ne don Allah ku zo ku ba ni nima ina da damuwa saboda sauro na cizo mi yaya da ni kaina a gida
to a wani shawara zaka ba wa su al'umma wanda kake jagoranta musamman wajen rabon wannan gidan sauro
eh to al'umma ina da dai musu godiya da su na karban gidan sauro saboda cutattakin nan ya ragu shi yasa nake musu matigan godiya ga baki ɗayan su da karba da suka yi na shi wannan gidan sauro saboda rage cutattaki da yake damun mutane a Kamaru da duniyar gabaki daya
wata mata mai yaya bakwai mun yi kisan da ita a lokacin da ake rabon gidan sauro mai suna Halimatu Sadiya ga abin da ita mata ce
ni ce Halimatu muna godewa da musbiken da gidan sauro da aka rarraba mana nan domin yana taimaka mana saboda sauro yayi yawa yara na ta zazzabi mun gode da suka babba
to ya yanki nawa haka kuma guda nawa kika samu
ya na bakwai na samu kuma guda hudu
to shin guda hudu nan zai ya yi muku ku duka
eh mun gode
muna gode ɗaya da cikin likitocin da suke yi wa al'umma bayani domin wani musu da kai na karɓar gidajen sauro da kuma yin amfani da shi
amma da maka tuna ne
bisa ma ta yi mana ƙarin da suke kama haka
to wannan gidan sauron muna rabarwa ne paske a dokta akwai kan balu da yawa kayayyaki yawa sosai wallahi to muna zuwa bayarwa gida-gida daga Wittotan har sai su muke tsaye da rabo
yau kwana nawa kenan kuna wannan
yau kwana na hudu kenan
kwanaki hudu kenan
eh.
To yanzu mutane suna karban wannan gidan sauro da kyau domin su amfani shi
eh wallahi mutane suna karba sosai suna ma plan room kansu sauro yayi musu yawa zazzabi duka da wannan shine muke ce musu to kashi mun zo mun kawo muku har gida kuma banza ne
to bayan cewa kuna ba mutane kyauta yaya za a yi amfani da wannan gidan sauro
to wannan gidan sauro kamo ayi amfani da shi za a fara sashi a cikin inuwa domin ba a sawa a cikin rana bayan an sashi a cikin inuwa zai yi yini guda washe gari a wanke shi da sabulu ba wanke shi da detergent da sabulu ake wankewa bayan kuma an wanke shi ana saka shi tujo a inuwa wato ba a sanya shi a cikin rana kuma a cikin Kamarun nan da yawan su vaccine da abubuwa banza ne kara kasan Gabon dole ka zaka biya vaccine wani vaccine ma shi an ce maka sai kan min asuwan jini
mama awal garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Awwal, amma kar kai nisa don zaka gabatar da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Don bin wannan gaban kasar jamhuriyar Kamaru sanin eto yayi taro na gaggawa da shugabannin kula-kula din wasanni na kasar jamhuriyar Kamaru domin ganin yadda za a yi a cimma buri wajen fara gasar kakar wannan shekarar 2023. Sai dai sakatare janaral na hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru din yayi jawabi akan yadda za a fara gudanar da wasan wannan kakar. Musta Njoli ya ce mun gudanar da wannan taron ne ba don komai ba sai dai domin ganin cewa mun cimma burinmu na tabbatar da wasannin wannan shekarar. Haka zalika ya ci gaba da cewar dole mu ga cewa mun yi mutu wajen ganin mun tabbatar da an fara gudanar da wasanni domin yadda za mu yi mu bi al'amuran da ya cancanta na wannan shekarar. Shi ma shugaban hukumar kwallon kafar na kasar jamhuriyar Kamaru tsohon kaucin din kasar Samuel Eto da kamala taron yayi wa mai labarai jawabi anda ya ce yayi matakar farin ciki da ya ga duk shugabannin sun hallara waje daya kuma bakinsu ya zo daya wajen ganin cewa an cimma nasara na bawa masu sana'ar buga kwallon kafa duk wani abin da ya cancanta. Kuma yace za a yi kokari mutum a gaya a ga cewa an tabbatar da wannan hukuncin ga kowane dan wasa domin biyansa albashinsa da kuma waɗansu alawus na yan wasannin kasar ta jamhuriyar Kamaru ga duka kulan-kulan din kasar har da yadda za a yi a daƙile cin hanci da karɓar rashawa da kuma ganin cewar yan wasan sun samu inganci ta ɓangaren wasannin kwallon kafa a ƙasar jamhuriyar Kamaru har ma da yadda za a yi a hana daƙile shekaru ga yan wasan na yan ƙasar jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaishe ka, to kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Al'ummar Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan.
Batutuwan katin zaɓe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Ni Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lawal Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
To jama'a, da wannan muka zo ga shirmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A yau Juma'a, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugabannin ƙasashen Turai a birnin Kyiv. Shugaban na fatan samun alƙawarin gaggauta shigar da ƙasarsa cikin tarayyar Turai tare da sanya ƙarin takunkumi kan Rasha a taron. Sai dai manazarta na ganin cewa da alama fatan nasa na neman gaggauta shigar da ƙasarsa cikin ƙungiyar ta EU abu ne ba mai yiwuwa ba. Duk da ƙungiyar tarayyar Turai na goyon bayan Ukraine, amma bata nuna wata alama da ke nuna cewa a shirye take ta hanzarta aiwatar da burin Ukraine na zama membarta ba. A yau Juma'a, China ta ce tana ƙoƙarin tantance rahoton da Amurka ta fitar na cewa wani ƙaton balan-balan na China na leƙen asiri yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Mao Ning, ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da bincike, sannan ƙasar ta buƙaci a kwantar da hankali har sai gaskiya ta bayyana.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi yanzu a madadin Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lester Station wacce ita ce producer mu da kuma engineer mu Patrick ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai goben wassalam.